rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a yau ranar 26 ga watan Ramadan ta wannan shekara ta hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 61 a cikin suratul Isra, a karatunmu na tafsirin Alkur'ani da muke a cikin watan Ramadan, wannan masallaci na Al-Furqan mai albarka a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari kariya da albarka da tsari. Wannan yace Allah ya kara ma malam lafiya, amin. Allah a darasin mu na baya kace mutum zai iya bin mai yin nafila muddin yayi niyyar yin farilla tasa, to malam wanda yayi hakan shi ma yana da ladan jami'i cikakke. Eh, wanda yayi haka shi ma ya samu ladan jami'i, domin dama shine maksudin kar mutum yayi sallah shi kadai. A hadisin Abi Sa'id a cikin Sahih, a cikin Sunan Tirmidhi, wani mutum ya zo zai yi sallah shi kadai bayan an yi nafila. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci, sai yace ala rajul yusalli ma'a, ala rajul yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu. Yanzu ba za a samu wani mutum ba yayi sadaka ga wannan mutumin yayi sallah tare da shi. Sai yace ya kira abinda zai ya shiga tare da shi dan si jami'i, ya kira shi sadaka. To maksudin kenan, wanda koda mutum baya yin ba sallah ce a gaban sa ba, kaga wani yazo zai yi sallah shi kadai, idan kai sallah tare da shi kai masa sadaka domin ka bashi ladan yin jami'i. Saboda haka maksudin kenan, zai samu ladan yin jami'i, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu. Sallar mutum tare da wani mutum ta fi tsarki bisa sallarsa shi kadai da daraja, bi 27 daraja, da daraja 25. To saboda haka maksudin kenan, dan haka zai samu wannan lada insha Allah. Sannan yace malam taba tufafi wanda akwai busasshen mani ko maziyi a tare da shi, yana sanya mutum ya dauki wannan janabar, ko kuma idan tufafi ne masu tsafta suka cakudu da mai busasshiyar janabar, shi wannan yana mai da su masu janaba. Idan janaba ma'anarta hukunci da rashin tsarki din, amma shi maniyin ba a kiransa janaba, sai dai bisa tababin tawassuli. Shi kuma mani a bisa abinda muka rinjayar mai tsarki ne, abinda yake najasa shine maziyi. Maziyi najasa ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wanke shi. Amma shi kuwa mani, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah alhali yana jikinsa busasshe, kuma wannan bai sa wato ya cire tufar ba. Kuma wannan shine matabar Aisha da Sa'ad ibn Abi Waqqas da sauransu a cikin sahabbai, kuma shine matabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal. To sannan koma da al-abisa kauli da cewa najasa ne idan ya bushe, dan mutun ya taba shi bai zamanto cewa hannunsa ya zamanto mai najasa, saboda akwai bambanci tsakanin busasshiyar najasa da danyen najasa. Abinda yake ka shafa shi bai riga ya shafi jikinka ba, ba za a yi hukunci da cewa najasa bane. Amma dangane da ahchakuda, wato tufafi waɗanda suke da najasa a jiki, da kuma waɗanda suke da tsafta, idan an cakuda su wajen wankewa duk sun yi tsarki an wanke su, saboda haka wannan ba zai tasiri ba. Amma idan ba an cakuda su bane wajen idan kawai wai dan gogayya ne, busasshiyar najasa idan ta gogi idan ta gogi abin da yake busasshe, idan dai ba wato juruminta shine jikinta ya shafe shi ba, wannan ba zai dauke najasar daga jikinsa ya mayar da ita jikin waccan ba. Innal mu'mina la yanjus, ba mu'mini baya zamantowa najasa shi jikinsa, ma'ana ba koda ya hayyan. A wata riwaya ta zo da karin hayyan wa mayyitan, a raye ko a mace. An ce wannan dalilin wannan hadisin Abu Huraira ne yayi janaba, sai ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya noki baya son ya ganshi, dan kai yace zai yi sallama da shi, yana ganin jikin nasa da janabar ya zamanto shi kansa najasa ne. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa kake nokewa, sai yace janaba ce a jikina. Sai yace subhanallah, innal mu'mina la yanjus, sarki ya tabbata ga Allah, ai mu'mini baya najasto, baya komawa najasa. saboda shi yasa ake cewa ita janaba sifa ce hukumiya, ana kaddara samuwar ta ba wai a jikin ne ba. Dan haka dan mutun yana da janaba ko yayi gumi ko yawunsa, duk wannan mai tsarki ne, baya tasiri akan rashin akan tsarkin sa. To Allah ya kara wa malan lafiya, ina neman taimakon addu'a dangane da mahaifiyar mu da taki da tayi da tayi ta kai shekaru da dama har yanzu bata dawo ba, da ta bata kenan, ko shekaru da dama har yanzu bata dawo ba, inda tace inda taje din ma ba ta can. Don Allah a taimake mu da addu'a, Allah ya bayyana ta. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo muku da mahaifiyarku, kamar yadda Allah ya dawo da Annabi Yusuf ga zuwa ga Annabi Yaqub. Allah madaukakin sarki ya dawo muku da mahaifiyarku, innahu ala raj'ihi laqadir. Sannan suwane ne ashabul aika da aka kawo? Ashabul aika da kuma ashabul ukhdud. Ashabul aika sune mutanen Madian, amma ba ƙwaryar garin Madian din ba, an ce mutanen ƙwaryar garin Madiana da wadata ta yi wadata, sai suka fita suka yi wato gida wanda yake mai ni'ima, gidaje masu ni'ima kamar yadda ake GRA, shi yasa ake ce musu ashabul aika, ma'abuta sarkakiya, wato gidajen nasu saboda ni'ima na bishiyoyi da suka sarkafe, shi yasa har aka kira ta ashabul aika. Dukkaninsu suna daga wato kamar gunduma ce daga gundumar Madian wadda aka aiko musu Annabi Shu'aib. Ashabul ukhdud kuwa ma'abuta wato rami sune mabiya mutane ne da aka yi tsakanin zamanin Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun kasance a Yemen, sun kasance akan addinin Annabi Isa, waɗanda aka jarabce su da wani sarki wanda ya dorar da su akan shirka da barin tafarkin tauhidi wanda Annabi Isa ya kira zuwa gare shi. To saboda haka suka da Allah ya sa musu wani yaro ya zamanto aya, wanda hadisin sa yazo yana nan a cikin sahih Muslim, a cikin sahih Muslim kuma yana cikin Riyadus Salihin, masallatai da ake ta karanta, kuna karanta hadisin. Wannan yaron da ya musulunta yasa duk mutanen garin suka musulunta. Wannan yaron da yace ma sarki ya harbe shi da kibiyarsa bayan ya ambaci sunan Allah Ubangijin yaro, yasa duk mutanen gari suka musulunta. To musuluncin su shine sai sarkin yazo yasa aka yi rami, aka rura wuta a ciki, duk wanda yace ya dawo daga addinin sa ya dawo ya bauta ma Ubangijin sarki, in bai dawo ba sai a jefa shi. To sune ashabul ukhdud, idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Sune ashabul ukhdud. Shin dan Allah menene hukuncin mutumin da ya sallame sarran nafira raka'a daya? Za a ce masa subhanallah, kuma idan ya ciko ana yi manafila sujadar rabkanwa, rafila kamar yadda ake mafarilla sujadar rabkanwa haka ake mata, sai a waɗansu surori waɗanda suke yakantattu, wanda wannan bata cikin wannan sura, kamar yadda yake a sallan nafila idan mutum ya yi sallama a raka'a ɗaya, idan yana yin da masallata a bayansa sai su yi masa tasbihi, in suka yi masa tasbihi sai ya tashi ya kawo raka'a ɗaya sannan ya sallama ya sujada ba'adi kamar yadda zai yi a sallar farilla. Amma ɗaya daga cikin su idan da kamar a ce ya yi raka'a biyu sai ya miƙe bai zauna ba, maimakon ya zauna ya yi sallama, idan ya miƙe a yi masa tasbihi, idan ya dawo fa biha wa ni'mat, in bai dawo ba ya miƙe saboda fahimtarsa da sanin cewar ga hukuncin nafila, ya miƙe ya ci gaba ya mayar da wannan raka'a biyun ta zamanto raka'a huɗu, yayi sallama, shikenan babu komai, ko sujada ba za a yi ba. Wannan ta ɗaya daga cikin suwar ɗin da sallar farilla rafkan wata ta saba ma sallar nafila, sallar nafila ke ta saba ma sallar farilla. In ko ya dawo bayan sun masa tasbihi ya zauna yayi tahiyya, to sai yayi sujada ba adi saboda wannan ƙarin da yayi. Amma idan ya miƙe bai yi zaman ba, ya mayar da raka'ar ta zama mai mayar da nafilan mai raka'a hudu ba mai raka'a biyu ba, shikenan ba sai yayi sujada ba adi ba. Na'am. Sannan tambaya ta ƙarshe, Allah ya gafarta wa malam amin, menene hukuncin auren mutumin da ya rabu da matarsa ya sake ta, daga baya ya yi tafiya sai mahaifinsa ya umarci matar da ta dawo lokacin baya nan, bayan ya dawo sai ya yi faɗan me yasa ba a nemi shawarar shi ba da amincewar shi, don haka bai amince ba. Ganin haka matar ta ban gidan ta koma gida ta yi idda ta yi sabon aure. Ina hukuncin wannan tunda bai ce ya sake ta ba? a karo na biyu, amma ya nuna rashin amincewar ga komawar ta gidan shi. Kuma shin iyaye suna da haƙƙin ko da dan su bashi da ra'ayi su mayar mishi da aure ko su yi masa aure? Allah ya saka wa malam da gidan aljannati firdaus, amin. A kome sai miji ne zai iya yi, iyaye ba su da ikon su yi kome idan dai miji yana da cikakken hankalin sa. Idan da wanda yake mahaukaci ne ko kuma karamin yaro, to za su iya masa kome kamar yanda yake za su iya masa saki, amma ba su da ikon su yi masa kome bayan ba shine ya ba su izini ba. Saboda haka wannan kome da iyaye suka yi bai yi ba, wannan kome da iyaye suka ce sun dawo da matar bai yi ba, ta koma gidan miji tana zaune ko da yana ciyar da ita, iyayen suna ciyar da ita, tana zaman cewar ana ciyar da ita ne amma ba a matar aure ba ce, tunda ya sake ta wannan sakin yana nan. Saboda haka babu wata sabuwar idda da za ta yi. Idan waccan idda ta riga ta kare, shikenan ta zamanto ba'ina, ta riga ta rabu a gare shi, dan haka da ta je ta sake aure wannan abin da ta yi daidai ne. Sai dai idan da lokacin da ya dawo ya yi mu'amalar aure tare da ita, duk da ya ce dan me za a yi masa haka, ya yi fada ya yi mu'amalar aure tare da ita, to a lokacin nan wannan mu'amalar aure da ita ta dawo. Saboda haka ba zai, in bai ce ya sake ta ba, tana nan da aure. Dan haka da ta je ta sake wani aure, ta yi aure akan aure. Dan haka wannan aure na biyu ba ta ce ne, dole za ta yi idda ga wannan aure na biyu, sannan ta dawo wajen mijinta a ta ci gaba da zaman aure, sai dai in ya sake, har sai ya sake ta. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
نعم. الله يقول وإذ قلنا للملائكة كأنبتا يا رسول الله، yayin da muka ce ma mala'iku isjudu li adam, ku yi sujada ga adam, annabi adam awwal wato abul bashar, fa sajadu sai suka yi sujada illa iblis, sai iblis qala a asjudu liman khalaqta tina, yace ni zan yi sujada ga wanda ka halicce shi daga tabo, ko kuma wanda ka halicce shi ya zamanto tabo, wato wanda yake shi tabo ne ka halicce shi. Qala yace shi iblis, ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, ka bani labarin wannan wanda ka fifita a kaina, la in akhartani ila yawmil qiyama, wallahi in ka jinkirta ni zuwa ranar alqiyama, la ahtanikanna zurriyatahu, zan tumbuke zurriyarsa zuwa ga halaka, wato zan jasu kamar yanda ake sanya linzami a cikin wato bakin doki, haka zan ja su ga baki ɗaya zuwa ga halaka, illa qalila, sai kaɗan. Qala zahab, Allah ya ce jeka, wato jeka akan abin da kace za ka yi. Faman tabi'aka minhum, wanda duk ya bi ka daga cikinsu, fa inna jahannama jaza'ukum, to wutar jahannama ita ce sakamakonku, jaza'an mawfura, sakamako abin cikawa. Wastabdiz man istata'ta minhum, ka tafi da hankalin wanda ka sami iko daga cikinsu, bi sautika da muryarka, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika, ka yi sowa a kansu, shine kai kururuwa a kansu, irin kururuwar general din soja wanda yake tara mayakansa, wanda irin kun san yanda saja yakan yi ihun nan na tara mayaka, wato kai sowa a kansu wajen kana zaburar da mahayanka da dakarunka. Wato alkhaili su ne wato mahaya, mayaka wanda suke akan dawaki wanda su aikin su si harbi, su aikin su kenan si harbi ko si jifa da da mashi, wa rajulika su da kuma waɗanda suke dakaru wanda suke tafiya a kafa wanda suke amfani da takobi wanda su sai an zo a rangama gaba da gaba, wato mayakanka da dukkan sinfin su ka tara kai sowa, wato ka hada mayakanka gabaki daya akan su, wa sharikhum fil amwali wal aulad, kai tarayya da su a cikin dukiya kuma kai tarayya da su a cikin yaya, wa iduhum kai musu alkawari, wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, amma shaydan baya musu alkawarin komai face rudi. Wannan yana akwai fuska uku ta kawo wannan kissa. Na farko domin a nuna abinda Allah madaukakin sarki yace, wa kana ash-shaytanu lil insani aduwan mubina, inna ash-shaytana kana lil insani aduwan mubina, lalle shaydan ya kasance kuma ba zai gushe ba, wato mai magauci makiyin mabayyanin adawa ga dan adam. To shine Allah ya faɗi ga asalin adawa, ga asalin adawar, adawa ce da ta taso daga hasada, saboda hasadar da Iblis yayi ma annabi Adam dan me Allah ya fifita shi a kansa, saboda yana ganin kan cewar abinda Allah ya halicce shi daga gare shi shine yumbu, wato bai kai kimar wuta ba waje da ita aka halicci shi Iblis, saboda haka Allah ya fifita wanda yake bai cancanci fifiko ba a kansa, wato ya fito na fito da Allah, saboda haka da, wato yayi hasada dan me Allah ya fifita Iblis, dan me Allah ya fifita Adamu a kansa. To ita ko adawar mai hasada adawa ce wadda ba ta karewa, mai hasada adawar sa ba ta karewa. To wannan dan a nuna mana irin adawar Iblis, domin mu dauke shi a matsayin maki, domin kuma an aka nuna mana asalin adawar, ta biyu kuma a nuna mana yadda wato shi ya dauki adawar da gaske da irin tanadin da yayi ma wannan adawar, saboda haka mu ma in zamu yi da gaske mu yi da gaske, yana daga cikin nasihar Allah a gare mu. To sannan fuska ta biyu ta kawo wannan kissa shine cewar, kamar yanda ayoyin Allah basu amfana, dalilin da yasa wato kamar yanda ayoyin Allah basu amfani waɗanda suka gabata ba na al'umomi, tare da cewar haƙƙin ayoyin Allah su sanya wa mutane tsoro wanda zai sanya su su koma ga Allah, amma ba abinda wannan ayoyin suka ƙara ma mutane mabiya annabawa illa tughyanan kabira, sai dagawa mai girma mai tsanani. To ba wani abu ne yasa suka yi wannan ba illa shaytan, shaytan ne ya iza su, domin ya ce dama zai sa su akan wannan hanya, la ahtani kan nadhriyatahu. Fuska ta uku shine cewar Allah madaukakin sarki ya riga ya sanya mutane jama'a guda biyu, akwai jama'ar da take tare da mala'ikun Allah ita ce jama'ar mu'minai, akwai kuma jama'ar da ke tare da makiya Allah ita ce jama'ar kafirai wanda suke mabiya shaydan. To kuma makomar su gabaki daya tare da shaydan ita ce jahannama, kuma sakamakon da Allah zai musu a jahannama sakamako ne cikakke wanda aka cika shi ya zamanto makil, wanda ya nuna irin girman asarar su. Waɗannan fuskoki uku duk yana daga cikin munasabar kawo wannan kissar a nan wajen, kuma wannan yana daga cikin balagar Al-Qur'ani. Iblis kamar yanda wannan kissa wannan tana daga cikin surori da Allah ya kawo kissar, wato umarni ga Iblis ya sujada ga annabi Adam. Allah ya kawo kissar a suratul Baqara, ya kawo kissar a suratul A'raf, ya kawo kissar bayan suratul A'raf Allah ya kawo kissar anan, ya kawo ta a cikin suratul Hijr, sannan gashi anan Allah ya ambace ta, zai sake ambatanta a suratul Kahf, sannan kuma ya ambace ta a suratul Sad. Ana ta kawowa a maimaita kissa ce guda daya, amma koyaushe kissar ta kunshi wani abu wanda a wata kissar ba a kawo ba, saboda isa matuƙa wajen daukan darasi. Nan ya ce ya sha alwashi cewa la ahtani kanna zurriyatahu, wato wannan la ahtani kanna dinnan waɗansu sun fassara shi da cewar shine wato ya tumbuke ya halakar ya tumbuke al'ummarsa gabaki ɗaya, ya ciro su daga abinda suke ciki na rufin asirin da Allah ya musu, da ni'imar da Allah ya musu, ya zuwa ga halaka shine zai tabar da su. Waɗansu kuma suka fassara shi da cewa wato al-ihtinak shine sanya linzami, wato zan zamanto tamkar na sanya musu linzami ne a bakin su. Kasan duk kasan doki indai ka sa masa linzami shikenan, sai yadda kai da shi wato sai yadda ne da su zurriyar bani adam zurriyar adam sai yadda ne da su alwashin da iblis ya dauka kenan da ya dauki wannan alwashi Allah ya ce masa qala dhahab jika ma'ana jika wato ba kai tafiya ba a jika kai abinda ka dauki alwashin zakai duk wanda ya bi ka daga cikin su ya yadda wato ya zamanto mai jillin zamin ka duk wanda ya zamanto mai jillin zamin ka to shikenan ya zamanto tare da kai za ku shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu mun san ko yanzu ne ma haka ake cewa idan miji yana bin mace sai a ce yana jillin zami ko idan yana yima matarsa duk abin da take so ba wannan abu bane ko khairukum khairukum li ahlihi ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kar kai mashi dan haka in kai ga abin da Allah ta'ala yace fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura sannan Allah yace kai musu istifzaz al istifzaz shine wato ka tafi da hankalinsu wato wanda ya nuna kan cewa Allah ya ba ma dan adam hankali wanda da shine zai furinjaye akai da shine da hasken hankalin da Allah ya bashi shine zai samu rinjaye akan shedan domin shedan yana zuwa masa ne ta yanda zai wasa da hankalinsa zai tafi da hankalinsa duk abin da yake zai sa mutun ya bi san kuma me yake tafi da hankali san rai alhawa shi yasa aka kirawo hankali al-aql al-aql shine wanda yake yi ma hankali yake ma san rai da baibai yayi ma zuciya da baibai kana san abu amma ka san zai halaka ka sai hankali ya fi karfin zuciya yace kada kai shi yasa aka kirawo hankali aql aka kira shi nuhya mai hanawa aka kira shi hijr mai katangewa duk wannan yana daga cikin sunayen hankali to shaydan abin da yace zai ce wato zai musu istifzaz zai tafi da hankalin nasu to sai Allah yace kaje kai musu istifzaz wastafziz man istata'ta minhu wanda ya nuna cewa sai wanda ya sami iko wanda kake da iko akai daga cikin su to ka tafi da hankalinsa ishara ga cewa ba dukkanin ɗan adam bane iblis zai sami ikon tafi da hankalinsu akwai wanda yake za su gagare shi kamar yadda aya za ta zo ta nura na farko kenan wastafziz man istata'ta minhu bi sautika ta yaya za ka tafi da hankalinsu yace da muryarka wato kai amfani da muryarka dan kai rinjaye akan hankalinsu nan malaman tafsiri kamar irin su mujahid suna cewa shine wato waka da kayan kida da kayan alatu wato shine duk Abdullahi dan Abbas kuma yace duk wanda abu da ake kira ya zuwa ga saban Allah da shi sautin shedani muryar shedanci duk wata hanya da za a dauke mutum ta hanyar sauti a dauke shi ya zo a dauko shi ya zuwa ga saban Allah to sautin shedani kuma shedan yana amfani da shi ya tafi da hankalin dan adam ya batar da shi ta wannan saboda haka ita kanta waka da aka fada da sauransu da kayan molo da kayan kida daya ne daga cikin hanyoyin da wato daya ne daga cikin misalan muryar shedan amma muryar shedan tana da yawa wani lokaci ba murya ce wanda za a jita da sauti ba abu ne wanda za a karanta irin abubuwa na guba abubuwa na kafirci abubuwa na yi ma Allah tawaye abubuwa na sukan wato gaskiya da tabbatar da ƙarya da irin abubuwa da za a kawo da sunan falsafa ko da sunan ci gaba ko da sunan wayewa dukkaninsu yana daga cikin sautin yana daga cikin muryar shaydan na farko kenan sannan na biyu kuma shine ya tara mayaka wato ya tara mayaka waɗanda yake zai yi amfani da su domin ya halakar da bani adam to Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan da cewa wa ajlib alaihim aljalaba shine wato sowa sauti mai karfi tansiri bismillah cikin masallaci sai wato sauti mai karfi sauti irin wanda komandan runduna yake yi to yace ka hada dakaru da kuma waɗanda suke wato masu takowa aje a shigo da shi ta bayan Allah waɗanda suke masu tafiya a kafa dakaru kenan da mahaya wanda ya nuna cewa shedan rundunar sa iri-iri ce rundunar shedan iri-iri ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim ya ce inna shayna iblis yab'athu sarayahu shedan iblis yana tura wato dakarun su asariya ita ce wato rundunar mayaka da aka tura su je su kai hari. To shedan haka yake, yana sanya kamar yanda yazo a cikin hadisin Jabir, yace yana sanya al'arshin sa a cikin ruwa. Ku kyale maganganun da waɗanda suke cewa wai ba mu da triangle anan al'arshin Iblis yake. Waɗansu haka suke ce saboda an ga hadisin cewa Iblis yana sanya al'arshin sa a cikin ruwa, a cikin teku. Allah ne ya san inda al'arshin Iblis yake. Duk sannan ya tura rundunoninsa don su je su kai hari ga mayaka, don su je su sanya fitina a cikin mutane. Yace wanda yafi kusanci daga cikin su, wanda yafi girman kawo fitina tsakanin mutane, wanda yafi girman kawo fitina tsakanin mutane. A wani hadisi, a wata riwayar, yace zai zauna, kowa zai zo yace ban guce tare da shi ba sai da na sa shi yayi kaza yayi kaza, sai ya girgiza kai har sai idan wani ya zo ya ce ai ban gushe tare da shi ba sai da na sa shi ya rabu da matarsa, sai ya kama shi ya rungume shi ya ce kai ne, wato kai ne makusanci. Wanda ya nuna ba abinda Iblis yake so irin wanda zai raba tsakanin miji da mata, domin raba aure irin bala'in da ke ciki ba kaɗan bane. Domin in ka raba aure, ka raba alaka, ka raba gida, ka assasa abinda zai bata al'umma. Domin yayin da gidaje suka rushe, al'umma za ta rushe. Wanda ya nuna cewar sau da yawa dan adam yayin da yake ta rigima da matarsa, miji yayin da yake ta rigima da matarsa, yana ganin daukan fansa yake, yana ganin yin tabbatar da haƙƙinsa yake, ko kuma ita tana ganin abinda take yi daidai take, kare ƴancinta take, kare mutuncinta take, ba za ta bari a taka ta ba, dole sai ta yi wannan. Duk ba wani abu bane, kowanne daga cikinsu ya zamanto ya miƙa wuya ga shedani. Iblis ne wanda yake ta kokari a ciki har sai ya tabbatar da sakin. Ana yin sakin sai ce inni bari umminka, ba ni ba kai. To sai ya je sai shedan ya yabe shi, ya rungume shi, kamar yanda ya zo a cikin hadisin. To wannan ya nuna mana cewar kenan kaga shedan yana da mataimaka, mayaka, kuma daga cikin mataimakansa akwai ma mutane. Tunda Allah madaukakin sarki ya ce shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, shaydanun mutane da aljinnu. Ba aljinu ne kadai wato rundunar shaydan ba. Allah ya ce ala inna hizbash shaytani humul khasirun ulaika hizbush shaytan, akwai rundunar shaydan, ma'ana mayakansa za su iya zamantuwa daga cikin aljinu, za su iya zamantuwa daga cikin mutane. Miyagun abokai, miyagun kawaye, suna daga cikin shaydan, suna daga cikin rundunar shaydan wanda za su zo su sanya ka akan tafarkin saban Allah. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajulika wa sharikhum fil amwal, kai musharaka da su, kai tarayya da su a cikin dukiya. Shine ka haramta musu wata dukiyar, kace wannan dukiyar ita ake ce ma sa'iba, ita ake ce ma bahira, ita ake ce ma dukiyar da ba a ci, wannan abincin shine wanda ba a ci. A kawo maka dogon bayani na cewa wannan karkaci, wannan karkaci, yana daga cikin irin wannan wadansu. Sai su dauka kan sun mayar da abinda ake ci da abinda ba a ci, sun mai da shi addini, kamar masu addinin vegetarian sun dauke shi addini ne, wai sai dai ka ci ganyaye. Ba wai dan ka ci cin ganyaye yana da kyau, amma su sun dauki cin wani abu ba ganye ba haramu. To wannan yana daga cikin tarayya da shaydan a cikin haramta abinda Allah bai haramta ba. Yana daga cikin tarayya da shaydan a cikin dukiya shine mutun ya nemi kuɗi ta hanyar haram, kwace, cin riba, cin dukiyar maraya, shaydan shi yake iza mutun yayi. To shaydan ne yake tarayya da kai a cikin dukiya. Yana daga cikin tarayya shaydan a cikin dukiya da yake da Allah ya ce da wato Allah ya wato Allah ya hore masa yayi ga ɗan Adam, ya sanya ka kabatar da kudinka, ka zuba wato kabatar da kudinka a cikin saban Allah, ka rinka amfani da kudinka wajen yaki da addini, ka rinka amfani da kudinka wajen karfafa batsa, ka rinka amfani da kudinka wajen bude gidan rawa, ka rinka amfani da kudinka wajen yin duk abin da za a saba ma Allah. Din yana daga cikin washarikum fil amwali, haka dalika washarikum fil wal auladi, kai tarayya da su a cikin yaya. Daga cikin abin da malamai suka ambata tarayya da shedan a cikin yaya shine waɗansu ƴaƴan a kashe su saboda ana jin tsoron talauci. Yana daga cikin tarayya da su a cikin ƴaƴa mutum ya rin in zai je saduwa da iyalinsa ba zai ambaci sunan Allah ba, sai shedan ya cuce su, sai ya zamanto kan cewa ka haifi da wanda yake dan shedan. Kaga shedan yayi tarayya da kai, saboda shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ɗayan ku idan yazo zai sadu da iyalinsa yace bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, Allah ka nisantar da mu shaydan, ka nisantar da shaydan ga abinda ka azurta mu da shi. idan aka kaddara musu da a wannan saduwar shedan ba zai cuce shi ba wanda ya nuna kan cewa ta haka zaka rabu da musharakar tarayya shedan a cikin ƴaƴan da kai a cikin ƴaƴanka sannan kuma yace wa'iduhum kai musu alƙawari shine kamar yadda yace a cikin suratul nisa ya'iduhum wa yumannihim kuma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura shedan yana musu alƙawari kuma yana musu umniya wato yana sa musu buri sai ai babu wata azaba babu wata tashin alkiyama duniyar nan take babu wani abu in ba wato kaci duniyar ka ka more babu zancen wani yanzu ne kake cikin ganiyar ka irin wannan shine alƙawarin shaitan wato alƙawarin da zai sanya ka ya ƙaryata maka ranar lahira sannan ya rinka sa maka burin kan cewar zaka samu wato zaka samu dukiya da ƴaƴa kuma yanda Allah ya baka dukiya da ƴaƴa ba yanda za a yi ka mutu Allah ya maka azaba da Allah zai maka azaba da baka da daraja a wajen Allah tun anan za a gani amma tun anan Allah ya raba ya baka gobe ma in ka tashi in ma akwai lahira a can ma Allah ya raba ya baka to irin wannan hudubar ta shedan shine alƙawari shine wanda shedan zai tashi ya huduba ta ƙarshe a cikin wutar jahannama yace wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum allah yayi muku alƙawari na gaskiya ni ko ne muku alƙawari na saba muku ni ko ne muku alƙawari na saba dama ina zaka samu cika alƙawari wajen shaytan gashi allah yana cewa wa ma ya'iduhumu ash-shaytanu illa gurura shaytan baye musu alƙawarin komai face rudi to kaga yanda Allah yake mana nasiha yake gaya mana wane ne iblis ga irin shirin da yayi mu sani wanda baya karanta alqur'ani kaga ya riga ya shiga cikin aljihun shaytan amma wanda yake karanta alqur'ani zai san ga yadda al'amarin yake saboda haka yayi tanadi to kuma an nuna mana kan cewar shi tanadin yaki da shaytan bayan ka san wannan uslubin nasa shine ka dangana shi zuwa ga Allah kamar yanda ayoyin gaba za su nuna
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا
نعم وين ذاك المسلم ذاك تقول نعم Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan haqiqa bayina baka da iko akan su wato baka da ikon yin waɗannan abubuwa da kai da rundunarka akan su yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya ce qala zahab din wato a lokacin da ya ce masa je ka kabatar da su sai kuma ya ce masa inna ibadi haqiqa bayina nan wato bayin da suka zamanto sun zamanto bayin Allah sirfan ba sa bauta ma kowa sai Allah kuma sun zamanto abin da ke gaban su shine bautar Allah hidima ga Allah wanda suka zamanto haka suke na Allah ne to Allah ya ce ma shaydan laysa laka alaihim sultan kunga wannan magana ce ta kudura magana ce wato ta kudura wato Allah ya hukunta na'am na kuma su shigo ku biyu ne za ku musulunta ke ce za ki musulunta to zo shigo sai ki mata bayani ke kina jin hausa to tashi tsaye ba komai ki ce mata ta ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad
bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma manzon Allah ne to yanzu kin zama musulma kin zama musulma yaya sunan ki eh Maryam
Joy
eh
Joy
kina so ki canza suna you speak English
yes.
Do you speak English
yes sir.
Okay do you want another name
yes sir.
What name do you want
Maryam
you are Maryam now so you repeat since you speak English you say
I bear witness
that there is no God
except Allah
I bear witness that Muhammad is the servant
and messenger
of Allah Allahu Akbar you are a Muslim now shikenan sai ku ji mata bayani ko
alhamdulillah na'am Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su to wannan idafar yace ibadi bayina inji Allah ba bayin wani ba nasa wannan ya din yace mai girma yace da take komawa ya zuwa ga Allah bayina wa inji Allah jalla wa ala to kaga wannan an san cewa duk wanda suka bauta ma gunki da duk wanda suka bauta ma aljanu da duk wanda suka bauta ma wannan Allah suka bujire daga bautar Allah ba su shiga cikin wannan ba kenan wato shaydan yana da cikakken sultani akan wadanda akan wadancan masu bautar gunki da masu bautar aljani da masu bautar wannan Allah shaydan yana da cikakken sultani da iko akan su sannan sai Allah ya ce wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangijinka ya isa mai wato ya isa madogara ya isa mai bada kariya wane ne iblis ga Allah mai akai iblis ga Allah Allah ya isa ya kare nasa Allah maishi ne ga dukkan bayinsa a wajen ya hana iblis sultan akan sa to wannan jumlar wa kafa bi rabbika wakila kamar matsayin dalili ce me yasa iblis ba shi da sultani akan bayin Allah saboda wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa mai kariya ya isa wato wanda yake zai bada wa ya isa wanda zai bada wato kariya da faka da mafaka ga duk wanda yake bawan Allah ne sirfan domin bawan Allah sirfan shine wanda zai dauki Allah wakilin sa wanda zai dauki Allah abun dogaran sa dalilin da yasa kenan ya zamanto cewar Allah madaukakin sarki ya sanya shaydan ba zai taba samun iko akan su ba kuma fadin Allah da yayi yace laysa inna ibadi laysa laka alaihim sultan wannan kamar wato ba matsayin hukunci ne mustamir hukunci ne na Allah shaydan ba zai taba samun iko akan bayin Allah ba shi yasa babu abinda yake maganin shaydan irin dogaro ga Allah shine ambaton Allah babu abinda shaydan baya so irin kalmar sunan Allah daga yaji kalmar sunan Allah shikenan kuma yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan shaydan idan mutun ya shiga gidansa yace bismillah sai shaydan ya kalli wani shaydan din yace baka da gidan kwana saboda ba zai iya shiga ba idan yazo cin abinci yace bismillah sai yace yau baka da abincin dare domin ba zai iya musharaka da shi a cikin wannan abincin ba kalmar Allah ita ce take korarsa in yaji kiran sallah haka zai gudu yana tusa kamar yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsanancin wato kinsa ga sunan Allah da kuma cewa sunan Allah kamar gudumar karfe ne akan sa saboda haka kaje kenan wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa wato alwakil a gare su shi yasa shaydan ya zamanto cewar sultanin sa akan mu'minai sultani ne wanda yake yankakke zai iya samu wato mu'minai din mataki ne akwai waɗanda suke sukan zamanto shaydan ya yaudare su su bi shi su saba ma Allah a wani lokaci amma Allah madaukakin sarki bai sanya su sun zamanto waliyan shaydan ba domin in dai suna nan kan tauhidi kuma za su koma zuwa ga Allah sai sun gama da shaydan shine yake cewa na halakar da bani adam da zunubai su kuma sun halakar da ni da istighfari saboda kokarinsa ya raba ka da Allah to shi yasa sau da yawa mukan sami irin wannan tambayoyi mutun ya ce shi yana ganin yau yayi zunubi ya tuba ya sake komawa shi yana ganin
wannan abun wato kamar babu gaskiya tsakaninsa da Allah to shedan ne yake so ya raba ka da Allah shedan ne yake so ya raba ka da Allah domin hanyar da zai saka ka zama ya zama to ka butulce ma Allah kenan ba kai ba Allah amma matsawar kana tare da Allah to shedan bashi da sultani tare da kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace inna shaytana qad ya'isa ko a wata riwayar qad ayisa an yu'bada fi jaziratil arab shaytan ya yanke kauna abota masa a kasashen a jazirar larabawa walakin bima wa radiya min duni dhalika bima tuhaqqiruna min a'malikum ya yadda kuma bayan wannan da abinda kuke ganin su ba komai ba daga cikin ayyukan ku kananan abubuwa kuna ganin su ba komai ba to ta nan ne ya san dai ba zai iya zuwa muku ta shirka ba to sai abinda kuke ba ku ganin sa ba komai ba a wata riwayar bit tahrishi bainahu sabani fitina tsakanin ta nan ne shaytan yake zai shigo ya kawo barna to dan haka idan mutum ya shiga ya zamanto cewar wato ya raba gari da shaytan baya jidintarsa har abada sai dai wani lokaci zai yaudaru da waswasin shaytan amma tare da zalika yana la'antarsa yana cewa la'anatullahi alaihi a'udhu billahi minash shaytanir rajim koda ya afka shi cikin kaba'ir to wannan zai zamanto in dai yana wato la'anarsa yana gudunsa to ba zai zamanto yana cikin sultaninsa ba amma gwargwadon yanda zai yaudaru da yaudarar shaytan shaytan ya afka shi cikin sabo musamman cikin kaba'ir to gwargwadon sultanin da mutum yake samu akan shaytan kenan kafirai shaytan yana da iblis yana da cikakken sultani akan su mu'minai kuwa masu istiqama akan tafarkin Allah shaytan bashi da sultani akan su to sannan akwai wanda suke baina wanda suna mu'minai amma za su yaudaru su karkata ga shaytan har su yaudare su su saba ma Allah da kaba'ir to waɗannan suna kusanta zuwa ga sultanin shaytan ko yaushe suka karkata ko yaushe suka ƙara karkata ga sultaninsa ko yaushe suka janye suka kauda kai daga gare shi ko yaushe suka yi nisa daga sultaninsa Allah ya nisantar da mu daga sharrin shaytan to sannan Allah madaukakin sarki yace rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahr wannan ko ubangijinku shine wanda yake gudanar da wato yake gudanar da kwalakwale jiragen ruwa a gare ku a cikin teku litabtagu min fadlihi don ku nema daga cikin falalarsa ku yi tafiye-tafiyenku da kasuwancinku da ɗaukan kayanku har yanzu babu inda ake ɗaukan kaya irin akan jiragen ruwa hatta jirgin sama a cikin jirgin ruwa za a ɗauke shi an yi airport a cikin jirgin ruwa ko airport guda da jiragen sama suke tashi daga kanta a cikin jirgin ruwa to Allah ne yake gudanar da jiragen ruwa duk me kuke takama ba kun ce wai wata Archimedes principle ba da hydrodynamics duk wannan halittar Allah ne hadha khalqullah Allah ne yayi halittar ku je ku kawo wani ruwan mana daban ku duba ku gani idan da mercury aka sa a cikin teku yaya jiragen ruwan za su yi tafiya a kanta to amma Allah ya sanya ruwan ya sanya density din sa yanda ya dace ya sanya shi ya sanya dokokin da suka sanya cewa idan aka sanya dukkan leptun da za a yi ba zai lime a cikin ruwan ba haka zai zaman to ya tsaya anan kuma Allah ya tafi da shi wato al-tazjiya abinda ake nufi da tazjiya asali shine raƙumi wanda aka yi masa leptun kaya ya kasa tafiya to sai ka dan rinka dan tura shi a hankali dan tura shi din da ake yi yana tafiya to haka kamar shine yadda ake shine wato kinayar irin gudanar da Allah yake ma jiragen ruwa a cikin teku wato kamar iza su yake a hankali dokoki da Allah ya sanya na hydrodynamics din da Allah ya sanya da abubuwa da shine kadai ma ya san ilimin su jalla wa ala shine yake gudanar shi yasa shi yake gudanar da teku a cikin teku kuma di yayi wannan ne domin ku yace li tabtagu min fadli dan ku nemi falalarsa saboda haka nema yake ku gode duk abin Allah yayi mana ne innahu kana bikum rahima lallai shi Allah mai jin kai ne tare da ku saboda haka ina za ku je ku bauta ma wani ina za ku ce babu Allah duk abin da kuke bukata Allah ne ya yi maka ba kai ka zo da shi ba wannan halittar Allah ne har ka ga wai mutum ya karanta ya ce ai babu Allah wanda suke cewa akwai Allah duk ƙarya ne, suna cikin duhun kai ne, ba su san komai ba. Kuna ganin rahamar Allah kiri-kiri, gashi nan innahu kana bikum rahima, lallai shi mai jin kai ne a tare da ku. Wato wannan shi ne dalili na irin baiwar da Allah ya yi muku, wanda zai sanya ku ku yarfe ibadar wani ba Allah ba, kuma ku yarfe kafirce ma Allah, ku yarfe rashin yarda da Allah. Wannan dole mu rinka ambaton wannan, domin a saboda abu ne wanda yake ba a suranta shi a ce wai yau ga wani ya ce babu Allah, saboda shi sanin Allah larura ne, sanin Allah larura ne. Duk wanda yace babu Allah mukabara yake, kafirci kawai yake so yayi, sha'awar kafircin yake, kuma nema yake yayi ma Allah tawaye dan ya nuna kan cewa shi tantiri ne, dan ya nuna kan cewa ya saba ma kowa. Cuta ce ta zuci, obsession syndrome ne yake da shi, it's a complex ne yake da shi. Saboda haka irin waɗannan kamata yayi in sun sami irin wannan, farko a je a kai su wajen likitan kwakwalwa ya duba tunaninsu. Amma sanin Allah larura ne, to amma dole mu rinka ambato. Shi yasa yawanci alkur'ani yana magana da waɗanda suke tarayya da Allah a cikin bauta, ba waɗanda suke musun Allah ba. Saboda shi musun Allah, ba wanda zai musun Allah sai wanda yake yana so ne kawai wato ya nuna cewar shi yayi tawaye, a san shi akan yayi tawaye. Allah ya kiyaye mu. To sannan sai Allah ta'ala yace wa idza massakum ad-durr, mun karanta wa idza massakum ad-durr fil bahr, kuma idan cuta ta shafe ku a cikin teku, shine kuka ga halaka ta zo muku, igiyar ruwa ta zo, kai ka ce duwatsu ne, jirgi yana ambaliya zai nutse. Balla man tad'una illa iyya, wanda kuka saba kiran su ba Allah ba, sai su kace muku illa iyyahu, sai Allah kawai za ku kira. Wannan istithna ne munqati, wato sai Allah kadai, domin shi da ai ba sa kiran Allah. Saboda haka man tad'una illa iyya, wanda kuke kira ba Allah ba, domin ya zama ba istithna ne muttasil ba daliban nahwu, wato ba wai wanda kuke kira da Allah da waninsa sai su bace muku ba, sai Allah. Wannan shine zai zama to istithna muttasil, amma istithna ne munqati. To kuma shi yasa duk yazo da sigan nasba, domin istithna ko muttasil ko munqati duk mansub ne, shi yasa aka ce illa iyya, sai shi. To amma anan istithna muttasil yana zuwa da ma'anar lakin, duk waɗanda kuke kira wato waɗanda ba Allah ba sai su bace muku, wato ba za ku tuna su ba. Yayin da tsanani yayi tsanani a cikin teku, saboda cikin teku shine yanda za ka ke ganin halaka, ba zancen ka gudu, za ka taka ruwa ne ka fita a guje, ina za ka je, babu tashin hankali irin ambaliyar ruwa a cikin teku. Idan ka gani, ko kuma yanzu a cikin sararin samaniya, shi yasa daga an shiga cikin turbulence a cikin sararin samaniya, sai ka ji sunan Allah ake kira. Waɗanda hatta waɗanda suke kiran Jesus da sauransu suna yi ne saboda suna ganin shi ne Allah, amma sun sani a cikin kararin zuciyarsu suna nufin da Father suke nufi. To Allah madaukakin sarki yace idan cuta ta same ku a cikin teku, waɗanda kuke kira sai ba Allah ba sai su bace muku, illa iyahu sai Allah kawai. Falamma najjakum ila albarri a'rabtum, amma idan ya tserar da ku ya zuwa ga sarari ya zuwa ga tudu, a'rabtum sai ku bijire. Wa kana al-insanu kafura, mutun ya kasance mai yawan butulce ma Allah, mai yawan kafirce ma ni'imar Allah. Wato wannan ba wai ana nufin kafiri ba, dabi'ar mutun ce, dan adam mai yawan butulci ne, saboda butulcin sa ga ni'imar Allah, in ma ta fuskar bata kamar yanda kafirai suke, wa in ma ta fuskar mantuwa, wa in ma ta fuskar gafala, ya sha'afa ya manta da Allah, sai shine zaka ga ya sanya shi in ni'ima ta zo masa sai ya rinka tunanin sababi, ai wato plan din nan da muka yi, ai wane Allah ya sa ina da wane, ya manta da Allah sau da yawa, sababin kawai zai rinka gani sai ya masa hijabi daga Allah, ko kuma ya rinka kaddara kan cewar akwai waɗansu wanda su ne suka yi masa ni'imar ta wahami fa a zatansa, tunda bai sanya akai Allah ya masa wannan ba, bai sani ba, amma sai ya rinka dauka ai wane ne, in mukami ne aka bashi, yawa ai wane, dama sun je sun yi shiri, sai a zo a gaya masa kan cewa mu ne fa muka je fa muke ta duk meeting din da ake yi a gidan shugaban kasa da mu ake, saboda ya san ya dauka kan cewa su ne.
to haka tabi'at dan adam take yana da yawan yin haka marratan ba'da ukhra shi yasa aka ambace shi da kana wato sifa ce lazima a gare shi shi dabi'ar mutum abin da yake gani balo-balo shine yake rudar sa sai ya sanya shi ya manta da abin ya manta da abin da ke cikin kwakwalwarsa da abin da yake bukatar yayi tunani wanda da ya an yi ya tuna cewa yanzu da lokacin da ya rasa mai taimako yayi dishiri yayi ditanadi abin bai yi nasara ba sai Allah Allah ya masa wannan ai bai kamata ya manta da Allah ba amma daga zarar wani abu ya zo sai ya manta da waccan abin da ta faru ko kuma abin da yake bukatar zurfin tunani sai ya zamanto abin da ya gani na zahiri sai ya yaudare shi to dabi'a dan adam kenan shi yasa aka ce wakanal insan haka mutum yake to dan haka alqur'ani yazo da tunatar da mutum akan godiya ake ta tunatar da mu akan godiya yanzu kamar sha'anin lafiya ne ba larabawa suna cewa al-afiya tajun fi ru'usil asihha tajun ala ru'usil asihha la yarahu illa al-marda lafiya kambu ne akan wato da aka sanya shi akan masu lafiya amma ba wanda yake ganin wannan kambun sai marasa lafiya idan mutum ya ga mutum da lafiyarsa yau an je za a yi wannan aje ai za a yi wannan a ciki kuma yana kwance sai ya rinka mamaki kana da wannan lafiyar shi ba shi da ita amma mai lafiya baya ganin wannan ya dauke shi abinda ake cewa for granted sabo ne saboda yana ganin sa kullun ya yaudaru da zahiri to duk wannan shine yasa ya zamanto daga cikin ladabin da Allah ya koya mana a cikin alqur'ani a cikin shari'ar musulunci tunatarwa da ni'imar Allah wa zakirhum bi ayyamillah kai muska tunatar da su da ni'imomin Allah saboda mutum mantawa yake yaudaruwa yake da zahiri kuma shi yasa ake son a rinka ambata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith a rinka zantawa da ni'imar Allah domin zantawa da ni'imar Allah kana tunatar da zuciyarka ka gode kuma kana cewa kai ne kai yanzu idan mutum kullun a ce zai zo ya ce da fa ni ne fa ban san komai ba da ni ne fa da dan dako nake na zo garin nan ina dako yau gani na zaman to milonia gidaje iri-iri yana fadan wannan akwai yan kasuwa da na sani Allah ya kara musu arzikin su sukan zo suna gaya min su ce da fa ga yanda muka zo garin nan da ga yanda nake yi amma gashi yau ga irin abin da Allah ya bani kaga ya san ba iyawarsa bane ba karfinsa bane ba gadansa bane ba wani abu bane Allah ne to waɗansu ba sa so a faɗi wannan sai ce ni ne za ka gaya ma wannan dukiya ce wanda na gaje ta iyaye da kakanni yana ganin wani haƙƙi ne a kansa kamar yadda ya zo a hadisin a waɗannan mutanen guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba amfanin faɗan ni'ima kenan amfanin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka zantar da ni'imar Allah a kanka dan ka buya ka cire kanka ka nuna cewa Allah ne wannan zai sanya ka ka zamanto mai godiya ga ni'imar Allah na'am
fa'aminkum an yaqsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajiduna wakila أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا
Allah ya ce afa amintum to yanzu da kuka bijire wato yayin da kuke falmana jakum ila albarri a arabtum yayin da ya tsirar da ku ya zuwa ga sarari ya zuwa ga tudu sai kuka bijire to Allah ya ce afa amintum to da kuka bijire shin kun aminta ne an yaqtifa bikum janibal barri cewa gefen sararin ba zai kispe da ku ba wato kispewa shine saman kasa ya koma cikin ta shine girgizar kasa kun san abin da yake faruwa kenan a cikin girgizar kasa saman kasa sai ya koma cikin ta wani abu zo dan dama za ta girgizar ne abubuwan da aka yi gini akai sai su nufe sai ta rufe kuna gani dai hotunan yanda ake girgizan kasa to kun aminta ne
kasancewar kasar da kuke ganin kun samu matabbaciya, kun tsira daga cikin nitsewa a cikin teku, yanzu kun zo kun samu matabbata, Allah ba zai kisse kasar ba, ku nitse a cikinta. Aw yursila alaykum hasiba, ko kuma ya aiko muku da ruwan duwatsu. Alhasib shine ruwan dutse, al-asba ananan kananan duwatsu kamar yadda aka yi mutanen annabul Lut. Haka dalika ruwan kankara shi ma ana kiransa hasib. Kuna ganin yanda kankara take idan ta zo, kankara ruwan kankara yana da tada hankali, ruwan kankara yana da yanda yake dukan kwano, yake dukan rufi, yake dukan rufin mota. Idan kana tafiya a kai zaka san cewa abin tashin hankali ne. To kun aminta Allah ba zai aiko muku da ruwan wato da ruwan duwatsu ba? Thumma la tajidu lakum wakila, sannan ba za ku samu mai ba ku kariya ba a gare ku wanda zai ce ma, wanda zai hana cewa a ba za a yi wannan ruwan a kansu ba, ko kuma kasar ba za ta yi girgiza ba, ba ma wanda yake sanin lokacin da za a yi. Yau da an san yadda ake sanin lokacin girgizar kasa, ana samun ilimi da za a yi maganinta. Da Japan sun samu wannan, da Japan sun maganta mu kansu wannan, amma haka suke. Sai dai kawai in ya zo a ce shikenan ya zo, sai ka ji ana cewa wannan ne bakwai a Richter scale nawa ne, ya kake nan. Amma a ce gashi lokacin da zai zo mana dan aitanadi a gudu, to kun aminta wannan ba zai faru a gare ku ba? Am amintum bar ma wannan, kun aminta ne an yu'idakum fihi taratan ukhra, ya mayar da ku cikin tekun wani karam. Yanzu ba kun tsira ba daga teku, can ne kuke ganin halaka tana kusa, to sai ya sanya muku bukata. Lokacin da bukata ta zo ba za ku yi tunanin cewa in muka je wata kila za mu halaka ba, tunaninku kawai ku cimma wannan burin naku, ga wani kasuwanci shi ku Allah ya shirya muku ne ku dawo. Kamar yadda Allah ya ce idan Allah ya nufi ma mutum mutuwa a wani gari, sai ya sanya masa bukata a wannan garin, sai ya kai kansa inda zai mutu. To ko kun bar wannan magana, kun aminta ne ya mayar da ku wani karan a cikin tekun. Fa yursila alaykum qasifan min ar-rih, sai ya turo muku da wato karfar iska mai kararraye duk abin da ta samu, shine al-qasif. Ya kararraye kwalakwalan naku da jirgin ruwan naku. Fa yughriqakum bima kafartum, sai ya nitsar da ku saboda kafircin da kuka yi da mutunce ma Allah da kuka yi. Thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a, sannan ba za ku samu wanda zai bibiye mu akan wannan ba, ya zai ce me yasa kai musu haka? Waye zai bibiye? Allah ya ce me yasa kai musu haka? Wallahi wallahi Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا لليلة القدر يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم من على رئيس بلدنا بالصحة والعافية. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله جيبي رانا جمعة زامي سوكا كراتمو أو أنما صلاتي إن شاء الله. آمين. آمين.